بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar wanda shine yammacin 8 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Maris 2025 wannan shine darasi na daya insha Allah cikin jerin darussa na tafsirin suratul baqara daga wannan masallaci mai albarka na Masjidu Area 8 dake nan Abuja a Garki. Ajiya mun gama tafsirin suratul Fatiha, insha Allahu za mu shiga cikin suratul Baqara kai din. Alar ma za ka karanta mana daga farkon Baqara zuwa fara Allah mu dauki sarki ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim. Alif lam mim harufa ne a farkon wannan sura, bayani zai zo a kansu insha Allah. Allah ya ce dhalikal kitabu, wannan littafi ne la raiba fihi, babu wani kokonto a cikinsa. Hudan lil muttaqin, shiriya ne shi ga masu takawa. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, waɗanda suke imani da gaibu. Wa yuqimuna salata, kuma suke tsayi da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, waɗanda kuma suke yin imani da abin da aka saukar a gare ka. Wa ma unzila min qablika, da abin da aka saukar gabaninka. Wa bil akhirati hum yuqinun, sannan kuma su masu gazgatawa ne game da al'amarin lahira. Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim, waɗannan suna kan shiriya daga Ubangijinsu. Wa ula'ika humul muflihun, waɗannan su ne masu babban rabo. Suratul Baqara ita ce sura ta 87 ta fuskar jeren giyar surori da suka sauka a Alƙur'ani. A cikin mushafi kuma ita ce sura ta 2 kamar yadda aka gani, amma a jeren giyar wacce sura ta sauka, sannan wacce, sannan wacce, ita ce ta 87. Ta sauka bayan saukan suratu wailul lil mutaffifin, ta kuma sauka kafin saukan ƴar uwarta suratu Ali Imran. Wannan sura muhimmiyar sura ce a cikin Alƙur'ani, ita ce sura mafi tsayi ga baki ɗayan Alƙur'ani. Tana da ayoyi mafi ƙaranci, a ce ayat ta 200 da 56 ko da 7 ko da 8 da gurgurdan kirgin mabambantan masu kirgin alqur'ani agun malaman kasar madina suna kirga ayoyinta 200 ne da 88 afwa 285 ko 285 da 85 da 86 ko da 8 ko da 7 a mutanen kasar Sham da mutanen kasar Kufa da Makka su kuma suna cewa 200 ne da 87 saboda waɗancan 285 mutanen Madina mutanen kasar Sham kuma da Kufa da Basara su kuma suna cewa 200 ne da 87 wannan sura a cikin ta ne akwai aya mafi tsayi a Al-Qur'ani ita ce ayatu Dain wadda aya ce shafi guda sannan a cikin ta ne kuma akwai aya mafi falala a Al-Qur'ani ita ce ayatul kursi wadda ita ce aya ta 255 ita kuma ayatu Dain ita ce aya ta 282 ana kiranta da suna suratul baqara ne saboda ambaton baqara sha saniya da yazo a cikin wannan sura kamar yadda aka sani akwai kissar wato yahudawa mutanen annabi Musa alaihi salam waɗanda suka kashe wani cikin mutanen su kuma suka zo suna neman bayani agun annabi Isa annabi Musa alaihi salam ya gaya musu Allah ya ce ku yanka saniya zamu zo kan kissar insha Allah to daga nan aka sanya mata suna al-baqara wannan kisa bata zo a wani waje ba a cikin alqur'ani sai a nan wajen kawai cikin suratul baqara bata maimaita ba wannan sunan ba mutane ne kawai suka sa mata wannan sunan dan radin kansu a manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi ya kiraye ta da wannan sunan kamar yadda ya kiraye sauran surori da sunan da sunayensu ya zo a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim daga Abu Mas'ud al-Badri Uqbah ibn Amr al-Badri rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a bil ayataini fi akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na karshen surati al-Baqara wato amana ar-rasul kenan zuwa karshen sura wanda ya karanta su da dare to wannan ayoyin sun ishe shi abin tsari sun ishe shi abin tsari cikin dare haka nan har ila yau a cikin hadisin da Bukhari ɗaya da Muslim suka ruwaito shi daga Masruq ibn al-Adda daga Aisha radiyallahu anha take cewa lamma unziratul ayatu min akhir suratul baqara qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqra'ahunna alaina thumma harrama tijarata fil khamr tace yayin da aka saukar da ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara cikin dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai ya tara iyalan gidansa sai ya karanta musu waɗannan ayoyi sannan daga baya kuma ya bayyana musu hukuncin hana saye da sayar da giya kaga waɗannan atharai guda biyu dukkaninsu a ciki waɗannan hadisai guda biyu sun zo da ambaton suratul baqara da sunanta saboda haka Ibn Ashur yake faɗan cewa wajihin da aka sanya mata suratul baqara saboda wannan kisa ta banu isra'ila da suka aka ce su yanka saniya suka yi ta jayayya fa abu ya zama jangon gare su haka Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir suratul baqara da ijma'in malaman musulunci na tarihi da na ulumul qur'an ta sauka ne bayan hijira wato madaniya ce gabaki ɗayanta Aisha radiyallahu anha tana cewa ma nazalat suratul baqara wan nisa illa wa ana indahu suratul baqara da suratul nisa'i ba su sauka ba face sai da na tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim kuma abu ne sananne a tarihi cewa Aisha bata tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka yi hijira kamar yadda ya tabbata a tarihance kamar da Ibn Hazm yake cewa walam yadkhul biha illa bil madina sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai tare da Aisha ba sai da yayi hijira ya koma madina suratul baqara tana da falala mai yawa akwai hadisai da yawa da suka zo game da falalarta zamu takaito akan ishara zuwa ga wasunsu na daya hadisin abu umamah al-bahili radiyallahu anhu da yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi alqur'ani ranan alqiyama zai ceci ma'abuta karatunsa wanda suka lazimci karatun alqur'ani yatlunahu haqqa tilawati to ranan alqiyama alqur'ani zai zo gaban allah ya nemi cetonsu ikra'uz zaharawaini manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta surorin nan guda biyu masu haske Al-Baqarata wa Ali Imran sune suratul Baqara da suratul Ali Imran Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi a cikin Al-Mufhim li sharh ma ashkala min talkhis Muslim yake cewa abinda ake kira isa a kira su da sura masu haske guda biyu saboda ismullahi al-a'zam dake cikin surorin guda biyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da kuma alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum shine ismullahi al-a'zam saboda haka ake kiransu da suna az-zaharawaini annabi yace ku dinga karanta suratul baqara da suratul ali imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka annahuma zamamatan rana al-qiyama za su zo gadangadar za a gansu kamar yadda kaga hadari yana zuwa aw ka annahuma gaya yatani ko kuma annabi ya ce ne kamar girgije aw ka annahuma firqani min tsairi ko kamar tawaga guda biyu na tsuntsaye sawaf wanda suka jeri da junan su wani bai wuce wani tahajjani an ashabihima za su zo gaban Allah suna neman cetan masu haddace su da masu karanta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa ikra'ul baqara lalle ku karanta suratul baqara fa inna akhadhaha barakatu ruko da ita karanta ta da haddace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albarka ne wa tarkuha yin watsi da suratul baqara hasratun ta'ewa ne da nadama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yastati'u hal badala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma bokai yan sihiri ba za su iya da ita ba wannan shine ma'anar al-batala kamar yadda zo a cikin nassin hadisin sayyidina mu'awiya yace na samu labarin an ce al-batalatu shine as-saharatu kuma haka yazo a cikin masharikul anwar fi tasfi sahih al-afar na al-imam al-qadi iyad haka a cikin littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith na ibnu athir da kuma littafin tajul arus min sharh al-qamus na ainihin wato nuruddin az-zabidi wadannan malamai sun fassara cewa ma'anar al-batala shine as-sahara wato duk wanda yake karanta suratul baqara to bokaye da ɗan tsubbu ba za ci galaba akan shi ba insha Allah wannan hadisi na farko kenan game da falalar suratul baqara tare da wasu surorin hadisi na biyu daga an-nawas ibn sam'an radiyallahu anhu yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji ma'aiki tsira da nan cewa Allah ya tabbata a gare shi yana cewa yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bi za a zo da alqur'ani ranan alqiyama da shi da ma'abutansa suwaye ma'abutansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alladhina kanu ya'maluna bihi sune waɗanda suke aiki da dokokin alqur'ani a nan duniya sune ma'abutan alqur'ani ranar alkiyama taqdamuhu suratul baqara wa ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga suratul baqara da ali imran sune akan gaba a cikin wannan tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne labari yake cewa wa daraba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathata amsali sai annabi ya buga misalai guda uku ma nasituhunna ba'du an-nawas yace ban manta misalin ba annabi yace ka annahuma ghamamatani aw ballatani saudawani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman hadari mamakon hadari ko kuma wata irwa mai duhu guda biyu bainahuma tsakankanin su akwai sharqun haske au ka annahuma hizqani min tsairin ko kaman tawaga guda biyu ta tsuntsaye sawaf da suka jajjeru tahajjani an sahibihima suna neman ceton ma'abocin karanta su wannan riwaya imam muslim kenan da tirmidhi wacce da ta gabata ta abu umama riwaya bukhari da muslim hadisi na uku shine hadisin abu huraira radiyallahu anhu da yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tas'alu buyutakum maqadira kar ku mai da gidajen ku zama kamar kabari wa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-baqaratu لا يدخله وان البيت الذي يقرا فيه البقره يقرا فيه البقره لا يدخله الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم yace karku mai da gidajenku kamar kaburbura ina ma'ana haka shine gidan da ba a yin sallah kwata kwata a cikin sa ba a yin nafila ba a karatun alqur'ani to yafi kama da makabarta fiye da gida nabi yace duk gidan da ake karanta suratul baqara to shedanu ba sa shiga gidan shi sa malamai suke gaya daga cikin mustahabi a ce duk kwana uku hudu biyar a karanta suratul baqara a cikin gida idan ba za a iya karantawa ba akalla a kunna karatunta a saurara a cikin hadisi na gaba wanda yake cikin musnad wanda yake cikin littafin mustadrak na al-hakim an-naisaburi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli shay'in sinamun kowane abu yana da tozansa an san tozo wanda yake bayan saniya din Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wasinamul qur'anil baqarat suratul baqara ita ce tozan alqur'ani wannan hadisi shi ma sahihi duk wannan hadisan sun zo ne dan bayani akan falalar suratul baqara akwai kuma wasu hadisai daidaiwa game da falalar wasu daga cikin ayoyin da ke cikin ta ba za mu yi magana a kansu ba insha Allah sai in mun zo kan ayoyi to wannan kenan sai bayani game da maqasid na suratul baqara me da meye a cikin ta wannan sura ta dade tana sauka mun ji cewa ta sauka a farkon wato bayan hijira domin suratul mutaffifin ita ce farkon sauka bayan hijira to daga ita sai suratul baqara amma suratul baqara bata sauka duka lokaci guda ba an ta sauke ta a hankali tsawon shekaru wasu malamai suna ganin bai dace a dinga ce ma surar baqara suratul baqara ba sai dai suke as-suratul lati fiha dhikrul baqara surar da aka ambaci saniya a ciki suna ganin kamar an ce surar saniya kamar abin bai kai darajar a kira ta da haka amma magana ta gaskiya ana iya kiranta da haka don mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna sabai sun kira ta kowa ma yana kiranta da haka wancan wani falsafa ne kawai wanda ba shi da wata hujja ana iya cewa al-baqaratu ko suratul baqarati ko qira'atu suratul baqarati ko qira'atul baqarati duk ya halasta wallahu a'lam dangane da manufar ko bayani akan tashrih bayani akan dunkulallen saƙon da suratul baqara take dauke da shi tana dauke da saƙonni masu yawa duba zuwa ga girman surar da yawan ayoyinta da aka saƙonninta su ma suna da yawa al-imamu ibnu taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 14 na majmu'ul fatawa shaykhul islam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yayi magana akan wannan sura da kuma maqasid dinta ina so in takaita mana bayanin ba idan karanta mana dukkanin abin da ya faɗa bane a ishara ce zuwa ga abin da yake faɗa yake cewa wannan sura ta baqara tana ɗauke da bayani akan usulul ilm wa qawaidul ilm wato ta zo da batu akan ka'idoji dunkulallu da suka shafi ilimin shari'ar musulunci da kuma ka'idoji na dalla-dalla waɗanda suke magana akan shari'a abu na farko da ta fara bayani a kansa shine ta ambata mana rabuwan mutane zuwa gida uku ta fuskar imani ko rashin sa ta ambaci muminai ta ambaci kafirai ta ambaci munafikai ta ambaci muminai sune waɗannan da aka ce suna kan shiriya, ula'ika ala hudan min rabbihim, ta ambaci kafirai su ne, nan lazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum, ta ambaci munafikai su ne, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'min. Waɗannan duk inda mutum yake bai wuce ɗayan uku ɗin nan, ko dai ya zama mumini ko kuma ya zama kafiri ko ya zama muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, to wannan shine munafiki. Allah ka tsare mu daga munafurci da kafirci. Daga nan kuma sai surar ta yi magana akan kiran mutane zuwa gaban Allah, ta yi magana zuwa ga kira na gabaki ɗaya da aka kira mutane, sannan ta bayyana cewa Allah ne kaɗai ya cancanta abotata masa, saboda shi ne ya yi halitta, ya saukar da ruwa, ya halicci tsirrai, ya yi kaza, shi kuma ke ba da arziki, gare shi za a koma. Bayan wannan zancen, sai kuma sura ta koma zuwa ga wani zance wanda yana daga cikin muhimmin jigo na sura, shine batu akan Banu Isra'ila da annabawansu, musamman annabi Musa, da irin tarka-tarka da aka yi da su, da irin faman da aka yi da su. Tun daga kan faɗin Allah, wa idh tasqa Musa liqawlihi, Allah ya sake maimaita, wa laqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul, Allah ya ƙara faɗin, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhasumul ijla, maganganu ne masu yawa. Idan ka bibiyi waɗannan maganganun, za ka tarar cewa wato Allah ya yi magana a kan Banu Isra'ila abubuwa da malamai suka ƙididdige sama da mas'ala 40 aka ambata game da Banu Isra'ila da tarka-tarkar da suka ɗaukar wa kansu. Yadda Allah ya ba su labarin iyayensu da kakanninsu da taurin kansu da gaddamarsu da halakar da su da Allah ya yi, da canza su zuwa birai da aladu da yi wa Allah galaƙi da suka yi cewa sai sun ga Allah ido da ido, da bayani akan wato tseratar da annabi Musa da Allah yi da sauransu. Allah ya ambaci wannan a cikin Alƙur'ani a wurare daban-daban, wasiyoyin da Allah ya musu, tuna musu neman da Allah ya musu, ambata musu irin saɓa wa Allah da suka yi, da ƙin gaskiya da suka yi, da karya alƙawari, da kuma wato irin hukuncin da Allah ya musu. Duk wannan yana cikin wato manyan jigogin suran, bayani akan ambatan Banu Isra'ila. Sannan suran ta ƙulla wata wani kwatance tsakanin annabawa guda biyu wajen ambatan annabi Musa alaihi salam da annabi ainihin wato Adam alaihi salam. An ambaci annabi Adam da bayani akan farkon halitta, da bayani akan abin da ya faru na shedan da ya yaudare shi, ya ci ɗan itace har ya fito da shi daga aljanna. An tambaye, an ambaci annabi Musa da gwagwarmayar da ya sha da Banu Isra'ila. Wajihin ambatansu duka biyu, kamar yadda malamai suke cewa, saboda waɗannan annabawan duk da ba zamani ɗaya suka yi ba, sun taɓa gamuwa da juna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa annabi Musa alaihi salam ya gamu da annabi Adam har ya tuhume shi, ya ce kai ne Adamu uban mutane, ya ce ni ne, ya ce kai ne ka ja mana jangon aka fito da mu daga aljanna. Annabi Adam ya ce mishi, haba Musa, nisa kake zargina akan abin da Allah ya riga ya kaddara? Manzo Allah ya ce fa hajja Adamu Musa, sai annabi Adam ya kure hujja annabi Musa. To saboda wannan gamuwar tasu, sai aka ambace su a nan a tare. Shi kuma annabi Musa, malamai suka ce aka yi ta ambatan shi tun daga nan, saboda kamantakekeniyar da'awarsa da da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa yana da kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar yawan al'ummarsu. Annabi Musa har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama zan ga taron al'umma sun taho masu yawa, sai ne fatan ina ma al'umma ta ce da suka iso, sai na ga ashe al'umma annabi Musa ce. Sai kuma Allah ya nuna ma al'umma ta ma fita Musan yawa, to suna da kamata nan. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa suna da kamata fuskar wahalar da kowa a cikinsu ya sha da al'ummarsa. Annabi Musa ya sha gwagwarmaya da al'ummarsa, an yi rigima, an kore shi, an yi nufin kashe shi da ƙyar ya tsira. to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu irin wannan matsalolin saboda haka Allah yana yawan bashi labarin annabi Musa dan yaji irin kamantakeke ne yusu sannan dukannin su suna da hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira annabi Musa alaihi salam shi ma yayi hijira sannan a dukannin su wato Allah yana magana da su shi annabi Musa Allah yayi magana da shi a tsuru saina kamar da aka sani shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya dauke shi ya tafi da shi sama yayi Isra'i da Mi'raji ko Allah yayi magana da shi a wannan karam saboda haka waɗannan kamantakekeniyar malamai suka ce shine dalilin da yasa ambaton annabi Musa yazo a nan wajen ambato kuma da aka tsawaita shi ina fata muna ganewa daga nan kuma sai surar ta yi magana bayan ta yi magana akan annabta ta yi magana akan gaibu da sauransu sai kuma ta gangara zuwa bayani akan shari'ar musulunci wannan duka ina takaito mana abinda al-Imam Ibn Taymiyyah ya faɗa ne farkon inda ta fara magana akan shari'ar musulunci suratul baqara ta dauko batu akan shari'ar musulunci daga tushe daga ina daga fadin Allah wa idibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama daga nan aka fara wannan batu tushen addinin musulunci tauhidi shine daga annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya daga nan Allah ya fara wannan zancen aka fara bada labarin annabi ibrahima da gwagwarmayar da yayi da umarnin da Allah ya bashi da yadda ya ainihin wato kafa addini na gaskiya da kuma tsaida Ka'aba da yayi da sanya al-Qibla saboda kuma al-Qibla tana da muhimmanci game da addini shine fadin Allah sai ya qulu subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sannan akai magana akan wasu daga cikin ibadoji waɗanda suke da alaka da al-Qibla shine kamar umara akai magana a cikin wasu ibadoji wanda suke da alaka da zama wuri daya in za a yi su shine kamar itikafi duk wannan yana cikin wannan bangaren to daga wannan batu na shari'a na tabbatar da tauhidi bayan an tabbatar da tauhidi kuma abinda ke biye baya shine sanin halas da haram sanin me ya halasta a aikata me bai halasta ba kada a aikata da sauransu to daga nan sura ta fara magana akan halas da haram daga fadin Allah ya ayyuhal nasu kulu minal kulu mimma fil ardi halalan tayyiba daga nan suratul baqara ta fara magana akan halas da haram kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytan daga nan ne fa akai magana akan abinda ya shafi abubuwan da suka halasta da wanda suka haramta kaman batu akan kisasi idan an zubar da jini cewa kutiba alaikumul qisasu fil qatla akai magana akan ibadoji da suke da alaka da wasiya idan wani zai mutu ya bada wasiya da abin da ke da alaka da azumi shi ma shari'a ne wanda muke cika a yanzu da abin da ke da alaka da ibadoji da suka shafi wurare da lokuta sannan aka biyo batu akan abin da ya shafi hani game da cin dukiya bisa barna fadin Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam sannan akai magana akan nau'o'in abinci da ya haramta akwai wanda ya haramta saboda shi kansa najasa ne shine kaman mushi da nau'o'in abin da ya haramta ba dan shi kanshi najasa bane sai dan wata maslaha shine kamar riba kamar abin da aka kwata da ƙarfi daga nan kuma sai sura kuma ta sauka zuwa batu akan mu'amala tsakanin mutane kaga ta yi magana akan tauhidi magana akan shari'a magana akan ibadoji sai kuma ta gangara magana akan mu'amaloli alaka tsakanin mutane ta yi magana akan hukunce-hukuncen aure da abin da ke da alaka da saki da ila'i tun daga fadin Allah lillazina yuluna min nisa'i daga nan ake magana akan saki akan kaza akan kaza akan kaza sannan akai magana akan abin da ya shafi wato sadaka abin da ya shafi riba abinda ya shafi bashi shine ayar da muka ce mafi tsayi kenan din ko duk wannan cikin mu'amala ne haka surar ta zama ita kanta wato kamar wani constitution ne mai zaman kanshi a cikin addinin musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da yake cewa wanda duk ya iya suratul baqara to ya zama malami duk wanda ya iya ta san waɗannan hukunce-hukuncen to ya wuce a ce mishi jahili ba wai karanta ta kai ba duk wanda ya iya sanin abinda ake magana din nan a cikin suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to malami ne shi daga nan surar ta tike da bayani akan wato neman gafara da neman ahuwa a wurin Allah akan kurakurai da gazawa wanda shine abin da yake cewa khawatimul baqara amanar rasul kenan al-imam ibn taymiya yayi wannan dogon zancen da ta kaita mana a cikin littafin shi majmul fatawa cikin juz'i ko mujalladi na 14 saboda haka a takeice ɗan uwa masu albarka suratul baqara tana dauke da bayani akan asnafun nas raba mutane zuwa gida uku da bayani akan tatabirzar da aka yi da banu isra'ila tun da can har zuwa bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana dauke kuma da bayani akan wata mas'ala muhimmiya ita ce mas'alar alba'athu ba'da al-maut ta da matattu Allah madaukakin sarki ya yawaita magana akan ta yadda matattu cewa akwai al-qiyama malamai suna cewa za a iya summarizing saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin shi zuwa abu uku Qur'ani aka ce ai summarizing din shi zaka yi mai da shi abu uku na farko shine tauhidi tabbatar da ɗayantaka Allah da buwayarsa a wajen halitta da siffofin shi kyawawa da kuma cancanta shi ga bauta wannan shine tauhidi abu na biyu shine ainihin wato annubuwat tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki mai wannan kudirar ya aiko annabawa da saƙo don a san shi a bauta mishi na uku shine tabbatar da cewa idan an gama wannan bauta da ake wa Allah a duniya to ba za a koma a gamu da shi shine al-ma'ad komawa ga Allah to sai ya zama na cewa mutane da yawa suna da tambaya akan yaya ne ma'anar komawa ga Allah kamar yadda Qur'ani ya yawaita magana aka yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha yas'aluka an-nasu an-sa'a amma yatasa'aluna ana yawan tambaya akan tashin alkiyama to suratul baqara ta bada amsa akan waɗannan tambayoyin ta fuskar yadda a aikace Allah madaukakin sarki ba mu labarin cewa tun anan duniya ya tayar da matattu an gani wato inda ana jin abin kamar theory ne to yanzu Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa anan duniya an tada matattu an gani za mu zo kan wuraren amma ishara a gurguje a wuri biyar cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya mana ishara zuwa ga cewa yana tada matattu farko fadin Allah madaukakin sarki game da wanda suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan in je banu isra'ila sai Allah ya ce sai muka musu tsawa suka fadi suka mutu thumma ba'athnahum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kaji Allah ya tada su Allah na biyu ita kanta qissatul baqara din da Allah ya ce qul nadribu bi ba'daha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta aka ce a dauki wani sashe na jikin wannan dabba a buga ma ita gawar sai kawai ya miƙe ya ce wane ne ya kashe ni Allah ya ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta na uku shine a wannan da Allah ya ce kharaju min buyutihim wa hum ulufun hazara al-mauti fa qala lahum lahu mutu thumma ahyahu wanda suka fita daga gidajensu saboda suna tsoron ana annoba za su mutu sai da suka gama tafiya sai Allah ya ce ku fado ku mutu sannan sai Allah ya ce ku tashi shine misali na uku misali na hudu shine misali na aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha wannan mai jakin nan wanda ya shiga wani gari ya ga an yi girgizar ƙasa ko an halakar da garin yace ta yaya Allah zai tada wannan garin bayan mutuwa sai Allah ya kashe shi nan take, sai kuma Allah ya bar shi a mace, sai bayan shekara 100 ya tashe shi, sannan ya ga abincin shi a gaban shi kuma aka tashi jakin sa, shine misali na hudu. Misali na biyar, Annabi Ibrahima da yace Allah ka nuna mai da kake raye matattu, Allah yace ko baka yi imani ba, yace nayi imani amma ina so in natsine, sai Allah yace mishi mene, fa khud arba'atan min at-tayr fasurhunna, ka dauki tsuntsu guda hudu ka kashe su ka yanka su ka cakuɗa naman su wuri guda ka raba su gida hudu, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma duhunna yashinaka sa'a, shine misali na biyar. Wannan duka a cikin suratul baqara, Allah ya buga wannan misalan dan tabbatar wa da mutane cewa lallai gashi fa ba labari bane, da gaske ne za a tada matattu, sai Allah ya gwada wa mutane a nan duniya suka gani. Wannan ya daga cikin manyan jigogin suratul baqara. Sai kuma abinda muka ambata na tashri'at, wanda malamai sun kidi daga cewa akwai hukuncen shari'a kamar guda 40 a cikin suratul baqara, abinda shafi qisasi, wasiya, azmi, addu'a, itikafi, aikin haji, jihadi, umara, bashi, riba, giya, saki, ila'i da makamantansu. Abu na ƙarshe da baqara ta ambata, wanda ba mu ishara zuwa gare shi ba ko kuma ce Ibn Taymiyyah bai ambata ba anan, shine suratul baqara ta tattauna akan theory na Islamic economy, wato asalin tsarin tattalin arzikin musulunci. Akwai bayani akan wani wato bedrock, wani foundation na tsarin tattalin arzikin musulunci a cikin suratul baqara. Allah ya sa mun kai daidai wajen, za mu yi magana akai. Daga ciki akwai bayani akan zakka, daga ciki akwai bayani akan hukunce-hukuncen riba, daga ciki akwai bayani akan ciyarwa, daga ciki akwai bayani akan wato wasiya da kuma bashi. Waɗannan abubuwan guda biyar duka suna da alaƙa da fundamental issues da ke cikin batu akan Islamic economic system. Suratul Baqara ta kawo wannan. Allah ya sa mu amfana da abin da ke cikinta. To wannan shine khulasar abin da ke cikin wannan sura mai albarka. Suratul Baqara, kamar yadda muka ambata, ita ce sura mafi tsayi a cikin Alƙur'ani. Ba ita kaɗai ce sura mai tsawo ba, ana ƙirga surori masu tsawo guda bakwai. A cikin hadithin al-Imam Tabarani da shi da al-Imam Ahmad da Tayalisi a cikin musnadinsa suka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Utitu makanat taurati at-tiwala," an bani dogayen surori a madadin at-taura. To dogayen nan su ne Baqara da Ali Imran da suratul Nisa'i da suratul Ma'ida da suratul An'am da suratul A'raf. Nawa kenan? Shida ko? To cikon na bakwai din su ne surori guda biyu. Ita ce Anfal da Tauba, sai ka haɗa su a matsayin sura ɗaya. Domin da wasu malamai suna kallon surori ne wanda suke kawai kamar a ce wato kamar kasad ne da A da B, shi sa ma babu bismillah a tsakankaninsu kamar yadda muka ga a baya. Wa baina kulli suratayni basmila la baina lanfali wa taubatin fala ta'ti biha. Saboda haka daga kan Baqara zuwa ƙarshen suratu At-Tauba su ake cewa as-saba'u tiwal, surori bakwai dogayi. Ita Baqara zaka ga izu biyu ce da rabi, ko arama izu hudu kai ko juz'i biyu da rabin juz'i da rabi, haka ne? To daga su kuma sai Annabi yake cewa wa utitu makana zaburi al-mi'il, sannan an bani maimakon az-zabur an bani al-mi'ul, sune suraye ko surori masu aya sama da 100 ko ƙasa da 100, shine ma'anan al-mi'ul. Waɗancan surorin da suke da aya sama da 200 ko kuma ƙasa da 200 su ne at-tiwal. Akwai kuma masu za ka ga sura ayoyinta 110 ko da 20 ko 80 ko 90, duk wannan ana iya ce musu al-mi'ul. Sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa utitu makanan injili al-masani, sai kuma aka bani surori waɗanda suke masu yawan maimaita magana ɗaya da ke cikinsu, wanda ayoyinsu ba su kai 100 ba, su ake ce ma al-masani da wannan ma'anar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fuddiltu bil mufassal, sannan Allah ya ƙara mini da al-mufassal. Al-mufassal sune surori gajajjeru wanda ana cewa daga kan suratul Qaf zuwa suratul Nas, wadannan sune gajajjerun surori wanda galibin su aya 50, aya 40, 30, wata 10, kuma ana raba su zuwa gida uku. Akwai iwalul mufassal, akwai awsatul mufassal, akwai qisarul mufassal. Kada dai mu zurfafa cikin wannan tattaunawar ta mantar da mu abin da muke akai. To sai Allah madauki sarki yake cewa alif lam mim. Allah ya fara wannan sura da waɗannan harufa guda uku, alif, lam da kuma mim. Malaman tajwidi suna jan maddoji a wannan wajen. Akwai madda da suke ce mata lazimul kalmi ne wannan ko harfi? Harfi ne ko? Lazimul harfil musaqqal. Kalmi shine kamar walal bali. Yawa, kazan ka tajwidi malan karatun Islamiya ne, in ka wuce shi shikenan. Sai dai ka dinga dan bakawa kawai. In ba dan musabaka bane ke ba za ka dinga tana shi. To wannan ana ce mata harfiyul musaqqal. Zaka ga a jikin Alkur'ani akwai wata madda akan lam din. Alif zaka karanta shi haka. Sai kuma lam da madda shida. Sai kuma mi tama da madda shida. Shine lazimul harfiyu al-musaqqal. Malamai sun ta kai kawo wajen kokarin kulafuci irin na malamai. Wai su gane wai me Allah yake nufi da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fassara ba. Sahabbai ba su tambaye shi ba. Bai ce musu ga abin da yake nufi ba. Shi dai kawai ya ce idan ka karanta Alkur'ani za a baka da kowane harafi lada goma. Sai ya ce la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Nabi ce karanta Alkur'ani duk harafi dai lada goma. Yace kuma ina ce harafi ba ina nufin duka alif lam mi ba, a ina nufin alifun ladan shi daban, lamun ladan shi goma daban, mimun ladan ta goma daban. Saboda da zaran ka ce alif lam mi da niyya kana tilawa, don Allah ya da ka ci maki 30, don Allah ya sanar iya ƙara maka ya ƙara maka, wallahu dha'ifu liman yasha. Sakamakon haka sai malamai suka yi sabani wajen fassara waɗannan harufa da ire-irensu. Akwai su a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani. Akwai mai harafi uku kamar irin wannan. Akwai mai harafi sama da uku kamar kaf, ha, ya, ayn, sad. Akwai mai harafi ƙasa da uku kamar kaf, kamar nun, kamar yasin da ire-irensu. Dukkanin suna da hukunce-hukuncensu a gun malaman tajwidi. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa yake cewa wasu malamai sun ce wannan harufan sunayen surorin, saboda ana cewa suratu alif lam mim sajada, ana cewa suratu hamim dukhan. Suka ce saboda haka waɗannan harufan suna wakiltar sunayen surorin ne, dan haka an zo na sai a ce suratu alif lam mim baqara, suratu alif lam mim ali imran. Wannan ra'ayin wasu malamai ne, suka ce surorin ai sunaye ne, domin kuma dama ana sawa mafi yawan suna surori sunaye da farkon abin da ke cikin su. Ce suratu amma ya tasa'alu, suratu washamsi. Ina fata muna ganewa. Wasu kuma suka ce a'a, wannan fawatihu suwar ne kawai, ana buɗe zance ne da su dan a ja hankalin masu saurare. Dan ka ji an faɗi wani abu da baka sani ba, zaka so ka ji me ake so a ce. Wannan haka aka ruwaito daga Mujahid ibn Jabr, Allah ya mashi rahama. Wasu kuma suka ce waɗannan harufa wato sunaye ne daga cikin asma'ullahi ko kuma ismullahil a'zam. An ruwaito wannan daga As-Suddi da Sha'bi. Wasu malamai suka ce rantsuwa ce, Allah yake rantsewa da ɗaya daga cikin sunayensa. Wasu malamai suka ce a'a, abinda wannan yake nunawa wato ana yi wa mutane tahaddi ne, ana challenging mutane ne cewa wannan Qur'anin da kuka ganshi da irin waɗannan harufan aka tsatsara kalmomi da jumlolinsa aka yi shi, idan ba ku yarda cewa Allah ya yi ba, in kun isa ku dauki harfan ku ba ku kamar abin da ake ce wa mutanen Makka kenan kafirai wallahu a'lam wasu malamai sun faɗi maganganu kala daban-daban wanda ba wannan ba kamar cika junanmu da theories na malamai wanda yake so ya biye musu sai ya je ya karanta a cikin littafin su wannan da yana cikin littafin Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an na limamu Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi shi kuma al-Imam Ibn Kathir da yazo sai yake cewa wannan alif lam mim hadha mimma sta'athara Allah bi ilmihi yana daga cikin abubuwan da Allah ya bar wa kansa ilimi bi sanar da kowa ba ya dauko mana magana daga Ar-Rabi Ibn Khuthum Rabi yake cewa inna Allah ta'ala anzala hadha al-Qur'ana lalle Allah ubangiji ya saukar da al-Qur'ani fasta'athara minhu bi ilmi ma sha'a sai Allah ya rike ilimin abinda ya ga dama cikin al-Qur'ani wa atla'akum ala ma sha'a abinda Allah ya so kuma sai ya sanar shi da wadanda ya so fa amma masta'athara bihi li nafsihi falastum bina'ilihi fala tas'alu an akwai abinda sam Allah bai ba ku izinin ku tambaya game da shi ba kuma ku tambaya ba za ku samu ilimin sa ba shine irin wannan wa man ladhi atla'akum alayhi abinda ko Allah ya nuna muku fa huwa alladhi tas'aluna anhu wa tukhbaruna anhu shine abinda za ku iya tambaya kuma a ba ku labari wa ma kullul qur'ani ta'lamuna ka sani da cewa ba za ka iya sanin ma'anar duka alqur'ani ba wala bi kulli ma ta'lamuna ta'amaluna kamar yadda ba duk abin da kuka sani ne kuke aiki da shi ba wannan magana Ar-Rabi ibn Khuthum ne wanda ya rasu shekara 65 bayan hijira malami ne cikin tabi'i Allah ya gafarta mishi saboda haka wannan alif lam mim magana mafi inganci shine ba a san ma'anar sa ba duk wannan lalibe-laliben da malami suke yi aiki ne irin nasu na lalibe